رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikon sarayon mu ta iso wannan rana ta litinin yau 11 ne ko 11 ga watan Rabi'ul Tsani shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah za mu ci gaba da darasin da muke yi cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus na Dr. Ahmad Farid muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka yau za mu tashi wani fasali al-khawfu wato tsoro mu ce rika jin tsoro tsoro na me yana daga cikin tsarkaka na zuciya ma dama akwai abin da yake tsorata mutum to zai rika yin taka tsantsan don haka shi tsoro din nan da za a ji a cikin zuciya mumini ya ji tsoro mana yace al-khawfu sautullahi wato shi tsoro tamkar tsumagiya ce ta Allah misali yanzu kaman yaro ne sai ka abin nan za ka masa tuhuma ko kuma ya ga kawai a rataya tsumagiya yanzu kaddara misali yara suna ɗan ƙiriniya ko an musu kashedi kada ku aikata kaza ranar sai sai ga babu ya shigo gida da tsumagiya a hannu bai ce komai ba kawai da ya zo sai ajiye ta a wani waje ya jinginar da ita za a ga duk sun shiga taitayensu ko ba haka ba ne yau babu ya shigo da tsumagiya babu wasa kenan ko da ba a ce musu komai ba tsumagiyar kaɗai ta isa ta rasa nasu to don haka bawa ya dinga jin tsoro na Ubangiji ya dinga jin tsoron azabar Allah ya dinga jin tsoron me zai zo a baya wannan feeling na uncertainty din baka san me zai zo a gaba ba ya lamari zai kasance to wannan zai sa mutum ya dinga shiga taitayinsa cikin abin da yake aikatawa to shine aka ce al-khawfu sautullahi tamkar tsumagiya ce ta Allah ya suqu bihi ibadahu ila al-ilmi wal-amal wanda da ita ne yake kora bayansa zuwa ga samun ilimi na sanin Allah ilimi na shari'a ilimi na abin da ya dace wal amal kuma wannan tsumagiya ita take kora mutane zuwa yin aiki da wannan ilimin li yanalu bihima al-qurba min Allah ta'ala domin game da waɗannan ababe biyu al-ilm wal amal bayan Allah din su samu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala وهو عبارة عن تعلم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال ان ان شي شي صورو دين نهار الاو عباره تي واتو تمكر وتا كلمه تي كو وني تام دا اكي امفاني دشي ان تعلم القلب raɗaɗen da zuciya za ta riƙa ji wahtiraquhu da kuma ƙonuwar da zuciya za ta dinga ji akan me za ta rika jera dadi tana jin kuna bi sababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal, a dalilin yuwar aukuwar wani abu wanda ba sa so ya same su a gaba. Shine abin da ake nufi da al-khawf, zuciya ta dinga jin radadi, ta dinga jin kuna, saboda me? Tana fargabar wani abun da ba ta so zai iya faruwa a gaba. Wannan shine al-khawf, shine tsoro. In har ka san wani abu wanda kake so ne zai faru a gaba, to me kawo tsoro kuma? Amma lokacin da kake tunanin wani abun da ba ka so zai faru a gaba, to anan ne sai kaga zuciya tana kuntata, zuciya tana samun radadi, zuciya tana samun konuwa, saboda hankalin mutum ya tashi yana fargaba, yana ɗari-ɗarin wani abun da bai so zai wakana a gaba. To wannan shine al-khawf, shine tsoro. Ai kaga wanda bai yadda akwai Allah ba, shi gaba gadi yake aikata duk abin da yake so, ko ba haka ba? Amma wanda ya yadda akwai Allah, kuma ya yadda da siffofin Allah, ya yadda da cewa Allah mai yin abin da ya ga dama ne, ya yadda kuma ba a tambayan Allah akan abin da ya in yi shi kenan ta yiwu, ya yadda kuma akwai azaba da Allah ya tanadi, ya yadda kuma cewa Allah zai azabtar da wasu daga cikin bayansa, kuma ya yadda cewa dalilin da zai sa ya azabtar da bayin nan kangarewar bayin, to ko wanda ya da wannan tabba zai dinga jin tsoro kar fa wannan abin ya same shi, ko ba haka ba? Kar wannan abin ya same sai dinga fargaba yana kappa kappa. Kamar misali, yanzu kai ne kana son ka canja banki, bankin ka service ɗinsa ba shi da kyau, kana ma'aikacin gwamnati, ai za ka yi tunanin cewa in ka canja bankin nan to za a iya cewa kai gastuwa ka ne, ko ba haka ba? To sai ga kai kafa kafa, sai kai ta haƙuri. To yace ibaratun ne an ta'allumil qalbi wa ihtiraquhu bi sababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal, wal khawfu huwa alladhi yakuffu al-jawariha 'anil ma'asi, tsoro shi yake kamewa gabbai yadda ba za su yi sako ba. Wanda baya tsoro yakan aikata abin da ya so ne, gaba gaba yake ba dan baya fargaban komai. Amma wanda yake tsoro, to shine zaka ga ya hana kansa yin wani abu. Me yasa ka ya hana kansa wannan? Saboda wannan tsoron. Tsoron me yake yi? Wani abin da bai so zai faru a gaba, in har ya kuskure yi wannan abun ko bai yi wannan abun ba. To wannan shine asalin tsoro. Kana fargaban in baka aikata ba wani abu zai faru wanda kuma baka so, ko kuma in ka aikata wani abun da baka so a gaba zai faru kuma kana da yakinin faruwarsa. To wannan shine tsoro. Don haka sai ya hana gabbai yin abin da Allah bai so, wa yuqayyiduha bitta'at, kuma shine zai mata taƙunƙumi akan abin da yake na biyayya ga Allah, ba za ta tsallaka wannan ba. Yace wal khawful qasir, tsoro wanda yake takaitacce, yad'u ila al-ghaflati wal jur'ati ala adh-dhanbi, yakan sa mutun ya rakkana ne, kuma yakan sa wato mutum yayi karan tsaye, shi ne jur'a, ganganci, ala zambi, wajen aikata aikin zunubi. Wato idan tsoron abu, tsoron Allah kenan, ko tsoron azabar Allah, ko tsoron abin da zai zo a kiyama, in yayi karanci ya zan ya gaza tare da bawa, to zai sanya shi ya zan mai gafala daga abin da shari'a take bukata yayi, ko mai gafala daga kiyayewa abin da shari'a take so ya kiyaye. kuma karancin tsoron shine yake sanya shi yayi ganganci wajen aikata abin da shari'a ba ta so ya aikata zulubi. Wal ifrat fil khawf yad'u ila al ya's wal qanut. Kaga nan an yi magana akan gazawa ne ko? Idan tsoro ya sanya gaza, to idan kuma aka yi zarqabiya, ma'ana aka wuce iyaka, shine ifrat. Idan aka wuce iyaka fil khawfi, a cikin tsoro kuma, yad'u ila al ya's wal qanut, yana sanya mutum ya ɗebe ƙauna ne. Al ya's wal qanut din ma'anar su daya, yakan sa mutum ya ɗebe ƙauna. In tsoron ya gaza, to sai ya sa a yi sakaci, sai a yi ganganci wajen aikata laifi saboda tsoron ya yi kaɗan. In kuma tsoron ya wuce iyaka, ya wuce yadda ake so, to sai ya sanya mutum kuma ya ɗebe ƙaunar samun rahama kwata-kwata. Haka lamarin yake ko? Wato can mutum ya yi losing hope ma gaba ɗaya. To shi ya saka waɗannan extremes ne guda biyu, ba a son ya gaza, ba a son kuma a wuce iyakarsa, ana tsakaitawa ne ko? Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Shi ya saka ba a ɗaukan shi tsoron kawai, wanda ya bauta wa Allah saboda tsoron Allah bai yi bauta ba, kamar yadda wanda ya bauta ma Allah saboda kwaɗayin abin da yake wajen Allah kawai shi ma haka bai yi ba. Dole sai ya haɗa waɗannan biyun, kwaɗayin da kuma tsoro. Don haka kwaɗayin da kake yi, ai shi kwaɗayin yana tafe da me? Yana tafe da fata ne, arwaja'u, wanda muka karanta a baya. Kwaɗayin yana tafe da fata, to don haka wannan fatar da kake yi ita ce za ta hana mutum yin tsoron da ya wuce iyaka. Sai a yi tsoro wanda zai hana mutum saba ma Allah, sannan kuma kwaɗayin da ake yi tare da fatan nan zai hana mutum ɗebe ƙauna, zai hana mutum ya yi losing hope. To kaga sai zamanto kenan an haɗa guda biyu, yad'unana khawfan wa tama'a, shine ragabatan wa rahaba. Kana kwaɗayi kuma kana tsoro, saboda kowanne yana daidaita ɗayansa ne, tagwaye ne. Ana tsoro ba a wuce iyaka ba, ballantana ya ɗebe tsammani. Ana kwaɗayi, kwaɗayin nan shi ne yake sanya mutum ba zai ɗebe tsammani ba, tsoron nan kuma zai sanya mutum ba zai yi aikata abin da ba a so ba. Allah ya sa mu dace. Yace wal khawfu minallahi ta'ala taratan yakunu lima'rifatillahi ta'ala. Tsoron Allah da ake yi wani lokaci yana kasancewa ne saboda sanin Allah da aka yi. Ai, ana tsoron abin da aka sani ne ko? Wa ma'rifati sifatihi, kuma wani lokaci ana tsoron Allah saboda sanin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukaki alƙawiyyu ne, Allah maɗaukaki al'azizu ne. To kaga alƙawiyyu, al'azizu, zul jabaruti, aljabbaru, kaga wannan duka siffofi ne da suke nuna ba abin da Ubangiji ta'ala zai ga damar aikatawa bai aikata ba, kuma idan ya aikata abin da ya ga dama, to wannan abin ya yiwu kenan, ba wanda ya isa ya hana shi, ba wanda ya isa ya tambaye shi ma me yasa ya yi. Wannan duka siffofin suna nuna haka. Kaga waɗannan siffofi ne na Allah, so sanin waɗannan siffofi da ma'anarsu da abin da suke ɗauke da shi, alƙaharu, alƙawiyyu, al'azizu, zul jabaruti, misali irin waɗannan, to sukan sa a ji tsoron Allah. Wa annahu law ahlaka al-alamin lam yubal, kuma sanin cewa Allah ta'ala da zai halakar da duniya gaba ɗaya bai damu ba, zai iya halakar da ita gaba ɗaya kuma bai rugu da komai ba, to wanda ya san wannan zai sa ya ji tsoron Allah. Sannan wa lam yamna'hu mani'un, kuma ba wani mai hanawa da zai iya hana Allah. Kaga in ka san Allah yana da irin wannan sifa, zaka ji tsoron sa. Wanda yake ga Allah ba zai iya yi ba, to shine bai san Allah ba, to sai ya kasa jin tsoron Allah. Irin wannan shine zai zama baya jin tsoron Allah, saboda ya nakasa Allah daga bai san Allah din ba. Ma qadarullah haqqa qadrihi, wa taratan yakunu li kathrati al-jinayati min al-'abdi, wani lokaci kuma ana jin tsoron Allah ne yana kasancewa saboda laifuffuka, jinaya, saboda laifuffukan da bawa yayi sun yawaita. Bi muqarafatil ma'asi, saboda ya afka wajen aikata sabo, bawa in yaga yayi sabo da yawa, yayi sabo da yawa, ga kuma sakamakon da aka ce na sabo, wanne kan sa ya ji tsoron Allah. Wataratan, wani lokaci kuma yakunu bihima jami'an, tsoron Allah yana kasancewa yayin da waɗannan abu guda biyun gaba ɗaya suka haɗu. Mutum sanin Allah ne yasa ya ji tsoron Allah, sannan kuma ta janibi guda yana tuna laifuffukan da ya aikata. Wani laifin da ya aikata ne kawai zai sa ya ji tsoron Allah, ba wai dan ya san sanin Allah hakikanin sani ba. Wani kuma sanin Allah ɗin ne, ko da bai aikata wasu laifuka da za su tada masa hankali ba, sanin Allah ɗin ne yake sawa ji tsoron Allah. Wani lokaci kuma duka guda biyu, da sanin Allah da kuma tunanin abin da bawa ya aikata, ya san cewa akwai abin da zai zo gaba idan bai yi sulhu da Ubangijinsa ba, to wannan sai sa ya ji tsoron Allah. Wato taratan yakunu bihima jami'an bihasabi ma'rifatihi bi uyubi nafsihi, gwargwadon yadda ya san aibobin kansa, wa ma'rifatihi bi jalalillahi ta'ala, da kuma sanin yadda yayi na daukakar Allah madaukaki, wastighna'ihi, da kuma cewa Allah ya wadatu daga komai daga kowa, wa annahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, da kuma sanin cewa Allah ba a tambayansa ga abin da ya aikata, bayinsa ne ake tambaya. Takunu quwwatu khawfihi, to da wannan ne sai ya zamanto tsoransa ya zan ya karfafa. Wanda ya san waɗannan musamman guda biyun, ya san Allah subhanahu wata'ala, ya san aibobin kansa shi wanda ya aikata na laifuka, ya san ɗaukakar Ubangiji, ya san cewa Allah ya wadatu daga bayi da abin da bayi suka aikata da duniyar gaba ɗaya, kuma Allah mai aikata abin da ya ga dama ne ba a kuma tambayansa. To yayin da bawa ya san wannan, sai ya san tsoransa ga Allah ya yi ƙarfi. Wato gwargwadon sanin Allah, gwargwadon fargaban abin da bawa zai samu na sakamako a dalilin laifukansa in bai tuba ba, waɗannan su ne suke sanyawa, gwargwadon sanin waɗannan, gwargwadon ƙarfin tsoron da bawa zai ji na Ubangijinsa. Wato idan ya zan bawa sanin Allahnsa ya yi kaɗan, sanin buwayar Ubangiji da isar Ubangiji ta yi kaɗan a wajensa, sannan bai yi makansa muhasabatun nafs, ya yi tsintsiya ma ayyukansa, ya gane kurakuran da ya masu yawa da abin da zai iya zuwa a gaba ba, baya yin wannan, to sai kaga tsoransa na Ubangiji ya yi ƙaranci, ba zai tsoro ba. Wannan shi yake kawo sai kaga wani in an ce an haɗa shi da Allah zai ce ba shi kenan, zai iya yin zalunci sai a ce to Allah ya isa, sai kuma ya ji bai ji komai ba, Allah zai kwata mai, ce shi kenan. Wasu suka to ba san Allah, wallahi wanda ya haka bai san Allah ba ne, bai san buwayar Allah ba, kuma bai san abin da zai zo shi a gaba ba, shi yasa tsoransa ga Allah sai ya yi ƙaranci.
wai wata rana ne zaki yana so ya nuna izzarsa da kwarjininsa, shi da matarsa suna zaune, sai ce zo mu je gari. Sai da suka je gari suka zauna a bakin wata gona, sai yaro sai ya tafi, karamin yaro da ya zo sai ya ga zaki, da ya zo sai yana kama zakin, yana kama gashin jikin sa yana shashshafa bakinsa, yaro karami. Matar sai ta ce, kace ana jin tsoronka a cikin gari. Ya ce kwarai kuwa. To ya naga wannan yaron ya zo shi, sai ya ce ai bai san ni ba ne. Ya ce ai bai san ni ba ne. Ana cikin haka sai ya ce bari ki gani. Can sai ga uwar yaron, ita kuma ta nemi yaron ta, ta rasa daga gona ne, ta tafo sai ta hango yaro a gaban zaki, sai ta kuma buga kirji ta sa ihu ta rufa a guje, sai ce to kin ga wanda ya sani, kin ga wacce ta sani. To don haka zama mutum ya san ubangijinsa, to a nan ne tsoronsa na ubangiji yake yawaita. Amma idan mutum bai san ubangijinsa ba, tsoronsa na ubangiji kuma sai ya kaɗan. Fa akhwafu an-nasi li rabbihi wa a'rafuhum bi nafsihi wa bi rabbihi wa fa akhwafu an-nasi li rabbihi a'rafuhum bi nafsihi wa bi rabbihi. Wato wanda yafi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mutane, a arafuhum bi nafsihi wa bi rabbihi, wanda ya fi su sanin kansa kuma fi su sanin ubangijinsa, wanda ya fi sanin kansa kuma ya fi sanin ubangijinsa, to shi ne a cikin mutane ya fi tsoron ubangijinsa. Ai wanda bai san kansa ba mako? Bai ma san kansa. Yanzu misali kafirai su ne gayan waɗanda ba su san kansu ba, essence na livelihood ma ba su sani ba. Shi ne Allah ta'ala ya ce nasullaha fa nasiyahum, wani waje Allah maɗaukaki sai ya ce fa ansahum anfusahum, sai Allah ya mantar da su kawunansu, ma ba su ma san kansu ba, balle su san ubangijinsu. To shi yasa tsoransu ga Allah sai ƙaranci. Amma wanda ya fi tsoron Allah, wanda shi ne wanda ya fi sanin kansa kuma ya fi sanin Ubangijinsa. Walidhalika kala sallallahu alaihi wasallama, don haka nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi inni la'alamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashiya. Annabi sai da rantsuwa ya ce wallahi ni ne nafi su sanin Allah kuma ni ne nafi su tsananin tsoron Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya isa ya faɗi haka, ba taskiya ya makansa ba, ya isa ya makansa taskiya. Li'annahu ahlul lidhalik, wani hadisi Bukhari da Muslim suka kawo shi daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda. Wa qila lil imam ash-sha'bi, an ga wa imam ash-sha'bi cikin manyan malamai magabata, ya alim, aka ce masa ya masani. Qala sai yace innamal alimu man yakhsha Allah, sai yace ai wanda yake masani shine wanda yake tsoron Allah. Wadhalika liqawli Allah azza wa jalla, wannan kuma saboda fadin Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama, ai abin sani waɗanda suke tsoron Allah daga cikin bayinsa sune malamai, sune masana. To me ake nufi? Duk wanda ya tara ilimi shine yafi kowa tsoron Allah, yafi mutane tsoron Allah. Ai sanin Allah shine yake sa aji tsoron Allah. Don haka wanda yake da ilimi ya san Allah, hakikanin sanin Allah, to zaka ganshi yana taka tsantsan da lamarin Allah. Wanda yake da sanin, yake da ilimi, ya tara ilimi amma kuma baya taka tsantsan da lamarin Allah, to bai gama sanin Allah ba tukun. Karatun yake da shi amma bai san Allah sosai ba. Amma wanda ya san Allah sosai, to alal hakika yake taka tsantsan al ilmu anan ma'ana wanda ya san Allah sanin Allah shi yake sa mutane su ji tsoron Allah baya ana nufin tarin ilimi ba amma ba a sanin Allah kuma sai ta hanyar me sai ta hanyar ilimi wanda bai shi da ilimi ba zai san Allah ba ba kuma duk wanda yake da ilimi ne ya san Allah din ba mun gane ko shi yasa Bal'ama ibn Ba'ura kaga yana da ilimi to amma bai gama sanin Allah ba shi yasa sai ya bankama sai shedan ya zamanto ya masa jagora mana shine mai jagora ga shayfa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه الله كشرد ده مهنيا مديديتيا تو زاي مغانا كان الخائف تند ينزو من أمنا تعريفي نمينيني الخوف مينيني شيس أورونا fargabar da zaka yi na abin da zai same ka marar dadi a gaba a dalilin aikata ko kin aikata wani abu to shi yasa duk abin da kasancewan zai sabbaba maka abin da baka so a gaba a dalilin aikata shi to ba za ka aikata ba haka nan abin da kasan zai sabbaba maka abin da baka so a gaba a dalilin kin aikata shi to za ka aikata da haka wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala zai nemi sanin Allah iya sanin Allah na mutum iya tsoron Allah da yake da shi don haka wanda ya san Allah sosai to zai zama to yana taka tsantsan da lamarin Ubangiji to wane ne al-khaif walidhalika qila laysa man yabki wa yamsahu aynaihi don haka nan ne sai aka ce shi wanda ke tsoron Allah ba shi ne wanda yake kuka yake share idanansa ba mai kuka yana share hawaye ba shine mai tsoron Allah ba bal man yatruku ma yakhafu an yu'aqaba alayhi wanda yake barin abin da yake tsoron za a masa horo a dalilin sa ya san cewa za a masa horo a dalilin aikata kaza to sai ki aikata kaza to wannan shine mai tsoro wanda ya san Allah ya ce zai masa horo zai sa shi a wuta a dalilin aikata kaza a kiyama to sai bar wannan abun to shine mai tsoron Allah wanda ya san Allah ta'ala ya ce wanda ya aikata kaza zai sa shi a aljanna sai ya ta aikata wannan abun to wannan shine mai kwadayi mai fata don haka ashe da kwadayi da fata ana samun sa ne ta wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da barin abin da Allah kuma ya hana tsoro shi ma ana tabbatar da shi ne wajen aikata abin da Allah yake so a aikata domin a samu tagomashi a wajensa da kuma nesantan abin da ya ce kada a aikata saboda an san in an aikata zai yi horo to tunda ana tsoro na wannan horon nasa kuma an san shi mai iya yi ne kuma ba wanda ya isa ya hana shi kuma yana aikata abin da ya ga dama kuma aljabbaro ne shikenan to ba wasa yake to wannan ya zama mai tsoro don haka in mun duba khulasa na waɗannan abubuwan aiki ne yake tabbatar da su ba wai mujarradin faɗa da baki ba aiki ne da kuma tabbatar da itikadin a zuciya وقيل لذنون المصري ان جاء من مالمي الظنون المصري متى يكون العبد خائفا يوشنين باوا زي زمانتو تبس مي صوران الله قال سيجي اذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام اذن يا سا كانسا ya zaunar da kansa a matsayin marar lafiyan da yake zazzabi yana lalas jikinsa makhafata tuli siqami saboda tsoran kada jinyar ta tsawaita a gare shi yana yi makansa lalas ai magani nau'in magani ne ko saboda yana tsoron kada jinyar ta tsawaita. Kage yanzu yana jin wani radadi saboda tsoron wani radadin da ya fi shi a gaba. To wanda zai tilasta kansa ya kuntata ma rayuwarsa a nan duniya, koda ko baya jin dadinta, amma ya dadada ma ubangijinsa don gudun babban kunci a gaba in bai aikata hakan ba. To ya zama al-khaif kenan. وقال ابو القاسم الحكيم وني مالمي شي ما ابو القاسم الحكيم yake cewa man khafa shay'an haraba minhu wa man khafa Allah haraba ilayhi. Kaji yadda abin yake, yace wanda yake tsoron wani abu sai ya guje ma abin, haka ne ko? In kaga zaki ai guduwa zaka yi, in kaga wani abin da kake tsoron sa guje je ma abin kake. To sai ce wa man khafa Allah haraba ilayhi, wanda kuma yake tsoron Allah sai ya gudu zuwa wajen Allah din. Ba a guje ma Allah ai ko? Shi yasa annabi yace la malja wa la manja min Allah illa ilayhi. Ai ba a guje ma Allah, kace ka tsira a wani waje ka fake, la manja wa la malja, kuma ba wata mafaka. Ba a tsira ma Allah, kuma ba a fake ma Allah, illa ilayhi, sai dai in wajensa kane mu tsirar ko wajensa kane mu mafakar. Shi kadai yake ba mafakar kansa, wani abu ka iya guje masa ka nesanta daga gare shi ka tsira, wani abu ka iya fake masa ya rasa ka kuma ka tsira, amma Ubangiji ba a tsere masa ba a fake masa, sai dai in a wajensa aka nemi tsirar aka nemi mafakar. Daka in yace zai aikata wa bawansa kaza a dalilin bawa yayi kaza, to ba yadda za a yi bawan ya samu tsira daga wannan abin da Allah ya alwashi, sai dai in wajen Allah din ya koma dan ya nemi tsiran ya nemi mafakar a wajensa. Ta yaya ake neman tsira da mafaka a wajen Allah? A? Biyayya da da'a. In abin da baya so ne yayi alwashin zai azabtar, to in ana son a tsira sai a daina a tuba. In an tuba shikenan an tsira, an koma wajensa. In aiki ne yace aikata sai ake kin aikatawa, yace zai yi azaba, to ba isa a tsira ba, ba isa a fake masa ba daga wannan azabar da yace zai, wallahi in ana son fakewa to sai a koma wajensa a tuba, kuma a cigaba da aikata abin da yace da'a gare shi, shine samun tsira daga wajen Allah. Wani abu daban ana tsere masa ne a gudu ko a fake masa, amma Allah mafakarsa da wajen tsira daga azabarsa a wajensa ake samu. وقال الفضيل ابن عياض وانا ما لم يمقباتي شيما فضيل ابن عياض يكي تيوى اذا قيل لك انان اكتي مكا هل تخاف الله كان جنس اوران الله ماذا كتي يكي فسكت سيكي شروع كارك بعد انسا ان اكتي ما كان جنس اوران الله يكي تو كارك بعد انسا كي شروع فَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ نَعَمْ كَذَبْتَ. domin idan kace eh kana jin tsoron Allah, yace kafa da ƙarya. Allah ne san mai tsoron sa, haka ne ko? Ai wanda yake tsoron Allah baya sabawa Allah, ko wanda baya sabawa Allah? kullukum khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Kuma Allah ta'ala yace wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kar ku yi kanku taskiya. In kace eh kana tsoron Allah, to kai ma kanka taskiya, Allah kuma ya hana. Yahudawa ne suke wa kansu, alam tara illal ladina yuzakkuna anfusahum walillahi yuzakki man yasha. To don haka yace idan kace eh kazabta kai ƙarya, wa in qulta la, in kuma kace a'a kafarta, to ka kafirta. Wanda yace baya tsoron Allah, ma'ana zai fito na fito da ubangijinsa kenan. Masu imani su ne masu tsoron Allah. To mutum ya koyi daga kansa imani kenan. Shi yasa ya ce idan aka ce maka hal takhafu Allah, to sai kai shiru. Ka iya addu'a ka ce muna fata Ubangiji ya sa mu cikin masu tsoronsa. Kaga nan baka ce eh ko a'a ba, addu'a kai ko? Allah ya samu cikin masu tsoransa. Malai yace wal khawfu yuhriqu shahawat, wato tsoran Allah yana konewa sha'awoyi na zuciya, al muharrama, wanda shari'a ta haramta. Fatasiru al-ma'asi al-mahbubatu indahu makruha, a dalilin haka sai ya zamanto saƙon Allah wanda zuciya take so, yanzu din mai tsoron Allah sai ya zamanto yana kyamar wannan abu, zuciya tana son abu, amma saboda tsoron Allah, tunda tsoron Allah yana kashewa sha'awa wadda shari'a ba ta yadda da ita ba, to sai ya zamanto duk abin da yake sha'awa haramun ko da zuciya tana so, to shi yanzu sai ya ji wannan abun yana kyamarsa baya so. Me ya saka yana tsoron consequence ɗin ne, abin da zai zo a baya, shi ya saka zai ga kuɗi ya gindaya ta gabansa ba zai taɓa ba, shi ya saka zai ga wani abu wanda ake sha'awa, zuciya take sha'awarsa, ya bujiro ta wajensa amma ba zai yi ba. Na'am. Yace kama yasiru al-aslu makruhan 'inda man yashtahihi idha 'arifa anna fihi summa, kamar yadda zuma take zamantowa abin kyama, zuma tacecciyar zuma, ai tacecciyar zuma ana sha'awar ta ko, to amma sai ta zamanto makruha, abinda ba a so, abinda ake kyama, inda man yashtahi, ga wanda yake sha'awar ta, wanda yake sha'awar zuma yana son ya ga zuma tacecciya mai kyau khalisa, wadda ba a garwaya ta an mata algus ba, ta asalin zuma tacecciya tana kanshin nan nata, wanda yake sha'awar zuma yana sha'awar haka, to amma in ya ganta yakan iya kinta, idza arifa anna fihi summa, in ya san akwai guba a cikin ta, ko ba haka ba, zuma ce mai kyau, saka mai kyau, ya ganta asali ma a cikin kunjinta, ya hau yana so zai diba, sai ga wani katon kumurci yana sha, ko kuma ya amayar da wani abu a ciki, duk kanshin da take zai dauka nesa zai daita, to kamar haka nan ne wanda yake tsoron Allah. Me yasa yake shan waccan mai kumurcin da ya zuba mata ba? Yana tsoron mutuwa ko? Yana tsoron cutarwa na guba. To kamar haka nan ne wanda yake tsoron Allah, abinda Allah ta'ala ya haramta, duk yadda abin yake soyuwa a zuciya, in ya bujiro ta gabansa sai ya ki, saboda ya san guba ce, zai sabbaba masa fushin ubangijinsa da kuma azabar ubangijinsa, shi kuma yana tsoron fushin ubangijinsa, yana tsoron azabar ubangijinsa, na haka sai haɗe ya guje. Allah ka kyautata mana ɗabi'u. Don haka yace fataharqu shahawati bil khawfi, sha'awa tana ƙonewa lokacin da mutum yake jin tsoron Allah, tsoron Allah yana ƙona sha'awa. Wata ta'addabul jawarih, gabban bawa suna kyautata wajen ladabi, samu kyakkyawar ɗabi'a. Wa yahsulu fil qalbi al khushu'u wa dhallatu wal istikana, a dalilin tsoron Allah a cikin zuciya sai a samu al khushu'u, kankan da kai ga Ubangiji, wa dhallatu da daukan kai ba komi ba, wal istikana da kuma rusunawa ga al'amarin Ubangiji. وَيُفَارِقُهُ الْكِبْرُ وَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ, tsoron Allah na sanya zuciya ta zan ta rabu da girman kai, ta rabu da kullata, ta rabu da kyashi, munanan ɗabi'u ne ko, girman kai, kullata, kwafe kenan a cikin zuciya, da kuma kyashi, duk abubuwa ne wanda suke wato daga cikin amradul qulub, jinyayyuka ne dukansu na zuciya, girman kai a zuciya yake, kullata ma a zuciya take, kyashi ma a zuciya yake, to lokacin da tsoron Allah ya shiga zuciyar mutum sai ya magance waɗannan ababe, ya kore su, kuma sai ya sanya mutum ya zamanto yana mai kankan da kai ga Allah subhanahu wataala, yana ɗaukan kansa kuma ba komai ba, kuma yana mai rusunawa ga dokar Allah, sannu sannu baya ɗaukan kansa komai, bal yasiru musta'ibul hammi bi khawfi, kai bawa zuciyarsa sai ta zamanto matattara ne na damuwa, zuciyar tasa kullun sai ta zamanto cikin damuwa, alhammu damuwa. Me yasa ka zai zan cikin damuwa? Bi khawfi, saboda tsoron Allah da yake. Wanda yake tsoron Allah ba kullun cikin damuwa yake. Damuwa kaman yaya? Fargaban me zai zo shi a can? Shi yasa ka bayan Allah, hatta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ga waɗansu sun zo mutuwa suna kuka, a ce ya ce ba mu san me za mu tarar ba. Mutum yana kaffa kaffa da rayuwa, kullum yana taka tsantsan, yana kai mu kansa linzami, saboda kullum a cikin fargaba yake. Fargaba ta me? Kanna zame fa, kanna zame, kanna aikata wani abu wanda zai sabbaba mana matsala a kiyama. To shi saka wanda zuciyarsa take ciki da wannan, ina ruwansa kuma da ya tsaya yana wani kyashi, ina ruwansa ya tsayawa yana girman kai, ina ruwansa ya tsayawa yana bankama, ba zai yi ba, saboda kullum shi zuciyarsa ta zama preoccupied da damuwar kansa, kullum yana cikin fargaba ne, yana damuwa cikin lamarin kansa. Wan nazaru fi khatar aqibatihi, kullum yana duba yaya al'amarin karshensa zai zamanto. Fala yatafarragu li ghayrihi, haka shi ba zai bata lokacinsa akan wani ba. Alfaraq shine wato ka wofanta daga wani abu ka zuwa ga wani abu. Fala yatafarragu li ghayrihi, dan haka ba zai wofanta ya bata lokacinsa akan wani ba, saboda kullum shi yana cikin tsoron Allah, yana tsorace makansa ne ya lamaransa zai zama a kiyama. Wala yakunu lahu shughlun, ba shi da wani abin da zai kade masa hankali, illa almuraqaba, face kullum yana tunanin Allah fa yana ganinsa. Ma'iyya ta Ubangiji shine muraqaba. Kun san akwai al-ma'iyyatul 'amma, akwai al-ma'iyya al-khassa. Al-ma'iyya al-'amma ita ce wanda Ubangiji Ta'ala yana tare da ilimi, ilimin sa yana tare da kowa, ita ce ma'iyyatul 'amma. Ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wa la khamsatun illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu, kaga illa huwa ma'ahum ayna ma kanu inna Allah bi kulli shay'in alim. To wannan ma'iyya amma kenan, kowa har kafiri ma Allah Ta'ala yana tare da shi da ilimin sa, ba abin da zai koyi wato bil ilmi wal ihata. Sannan akwai al ma'iyyatul khassa, ita kuma shine Allah yana jibintan mai, wallahu ma'al muhsinin, Allah yana tare da al muhsinun, masu kyautatawa. Wannan ita kuma ma'iyya khassa ne, ma'ana Allah Ta'ala yana nusar da su ga abin da ya dace a kowane lokaci. To don haka shi bawa kullum yana cikin muraqaba, ya shagaltu ne kullum shi da muraqaba. In zai aikata abu sai ya dinga tunanin cewa to Ubangiji fa yana gani na, me zan yi ne Ubangiji ya farin ciki da ni, wanne yana yawan bujiro masa a cikin zuciyarsa. To kaga ya shagaltu shi da tunanin Ubangijinsa na tare da shi. Wal muhasaba, kullum yana yi makansa hisabi, yana yi makansa kididdiga cikin ayyukansa. To awuni na kuma yau da me nayi, na zauna a waje kaza, Allah sa dai ban ci naman wani ba, Allah sa dai ban yi maganan da bata dace ba, Allah sa dai ban faɗi magana wacce take ta ƙarya ba. In ya tashi a majalisi dan haka sai ya tunani, sai kuma ya kafaratul majlis, saboda in ma yayi wani abu na kuskure Allah ya yafe masa. Yana taka tsantsan almuhasaba. To kullum mutumin da ya shagalci da waɗannan, wal mujahada, yana ta dagewa wajen kokarin yabi Allah. Alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama almuhsinin. To kullum yana cikin waɗannan abubuwa guda uku. Ai sun ishe ka shagali ko muraqaba? In ka fita a gidanka kafin ka dawo kana tunanin Allah na tare da kai fa, ko mala'ikunsa suna rubuta abin da kake yi? Sannan nabi muhasaba, shin aikin nan da kai daidai ne? Ai mun karanta muhasaba a baya ko, tana kasancewa ta bangare nawa? Bangare uku. Wanne ne na farko? kafin al-muhasabatu qabla al-amal sannan kuma al-muhasabatu fil amal sannan ba'da al-amal to kullum mutum yana makan sa waɗannan abubuwa guda uku kafin ya aikin shin aikin ko ya dace shin za a samu lada akai ko kuzunubi za a samu in yaga akwai riba sai yayi in yaga ba riba kaga tun anan sai ya kame magana ce zai fada ana magana taushi ma ba ya sa baki to amma maganar nan akwai alheri a ciki a wajen Allah akwai alheri a zamantakewa in babu sai ya shiru ya makansa muhasaba lokacin da yake aikin shin aikin nan saboda Allah nake yi ko kuwa ana dan na burge mutane in saboda dan na burge sai ya dawo ya yi wa kansa panel meeting ya astighfari ya daidaita manufarsa ta zamanto saboda Allah fil amal sannan bayan yayi aikin shin wannan aikin menene sakamakon sa kan me ya abin da za a samu a kai shin yayi daidai ko bai yi ba in yayi daidai ya gode ma Allah ya kara bashi tawfiki ya roki Allah ya kara bashi tawfiki in bai daidai ba kuma sai mu kansa fada ya istighfari akan gaba kuma ba za a dade yi ba kaga bawan da ya tsaya yana wannan muraqaba da muhasaba da kuma almujahada dagewa wajen yin abin da Allah ta'ala yake so والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان ده suka dage wajen tafarkin mu zamu nusar da su hanyar ta mu inji Allah ta'ala to don haka shi bawa sai ya zamanto bashi da wani shagali sai wadannan to ina ruwanka da magangana akan wasu wanda yake makansa muhasaba kai ma laifinka ya ishe ka yaushe zaka tsaya kana ta surutu akan wasu ai wane ya aikata za ai wane bai yi kaza ba ai wane ya aikata ka ina ruwanka kai zaka yi musu hisabi Allah ubangijin su ne mai musu hisabi to me hada ka kuma da yawan fadan maganganun su kace wani ya aikata kaza wani ai bai yi kaza ba ai wani shine ya sabbaba kaza wani ai kaza kaza zancan kenan a wannan an yi kuskure zuciyar take da tsoron Allah ba ta haka tana shagaltuwa da waɗannan abubuwa guda uku ne al-muraqaba wal muhasaba wal mujahada sannan kuma ya dace ya ce wal binnatu bil anfasi wal lahazat ran da take tsoron Allah kullum koro take yi hatta na numfashinta da kuma lokatanta ba ta so ta watsar da numfashinta a banza ba ta so ta lalatar da lokacinta a banza kullum tana so ta ga ta fa'inanta da lokacinta numfashinta ya zama to ya amfani numfashi dai idan ka shaka ka fesa ya wuce kenan ba zai dawo ba second day in ta wuce a rayuwanka ko minti ɗaya in ya wuce a rayuwanka ya wuce ba zai dawo ba yanzu ka ganin wajen mun zauna muna tattaunawa domin mu samu kyautatuwa a cikin rayuwar mu alhamdulillah ubangiji Allah ta'ala ya karɓa mana shi a matsayin ibada ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke karantawa to kaga a yanzu daga magriba zuwa yanzu ka yi sallar magriba ka amfani da lokacin cinka zuwa a yanzu ka zauna kana mudarasa muzakara ka amfana da lokacinka har zuwa sallar isha'i ka amfana da lokacinka to a daidai yanzu wannan lokacin wani kuma ba haka yake yi ba shi kuma aka san naka yake yi watakila wani shi lalata lokacinsa yake yi watakila wani shi yanzu tsakanin magriba da isha'i hira zai yi musu zai yi gulma zai yi kallace-kallacen banza zai yi wasu abubuwa zai yi kaga da kai da shi ba ku zama ɗaya ba kaga wanda ya amfani da lokacinsa ya fi kusa da tsoron Allah shi ne aka ce wa dhinnati bil anfasi wal lahazat yana matukan ƙoro na numfashinsa wal lahazat da kuma lokacinsa yana ƙoƙarin sarrafa su yadda ya dace wal mu'akhadhat wa ko wa mu'akhadhatu an-nafs bil khatarat kuma kullun yana kama kansa da kurakuran da ya aikata wal khutuwat da tattakin da yayi ina ne yaje ina ne ya taka wajajen da yaje inda Allah ke so ne ko inda Allah baya so idan mutum ya tako daga gidansa zuwa masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بكل خطوة يخطوها duk takun da mutun yayi ana shafe masa zunubi kuma ana rubuta masa lada kaga taku ne wanda Allah ke so yayi sabani da takun da za a yi zuwa wajen sabon Allah sun bambanta. To shi mumini wanda yake mai tsoron Allah yana bin daddagin waɗannan su ne kullun suke shagaltar da shi. Wal kalimat da maganganun da zai faɗa me zai furta? Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. To kullun sai yake tunanin waɗannan shin maganar da zai faɗa ta dace domin fa za a rubuta. Don haka wa yakunu haluhu halu man waqa'a fi mikhlabi sab'in ko subu'in daruhin. Yanayinsa sai ya zamanto tamkar yanayin wanda ya fada ne, kamar misali a ce dabbar da ta fada fi mikhlabi sab'in daruhin a dagin. In an ce as-sab'u ba lalle sai zaki ba, dukkan dabbobi waɗanda suke masu tafiya da ƙafa ko kuma a ɗuyur tsuntsaye waɗanda suke kaiwa hari a waɗansu suke cin namansu, su ake cewa as-sab'u. Shi ne ake ishara a kansu ake cewa ma akalla as-sab'u illa ma zakkaitu, ba ana nufi sai zaki kawai ba, kura, kare, abin nan mikiya, duk waɗannan sun shiga cikin as-sab'u. To mikhlab shine dagin su, ka sai da shi suke yin hari ko idan sun zo sai su kama abu, kama wannan da suke yi to sai su yi ta kokarin kuma su ga sun yi attacking din abun da bakin su sun kokarin kashe shi. To shi wanda yake mai tsoron Allah kullun yana daukan kansa tamkar wanda ya fada karkashin dagin irin waɗannan dabbobi masu farautan ne, sun kama shi da daginsa da daginsu. La yadri, shi bai sakankance ba, annahu ya gafulu anhu, wannan as-sab'un zai ɗauke hankali daga abin da ya farauta ɗin ne, fayaflita sai ya zanya kubce ya gudu, awu ko kuma yahjumu alaihi zai hari a kayan sai kokarin kashe shi, fa ya halika sai kuma ya halaka shi. Misali yanzu kamar idan an ce zaki ne ko damusa idan ta zo sai ta kama kafar barewa ko ta kama kafar jakin jeji, to ai jakin jejin a lokacin kokarin kubuta yake ko ba haka ba, shi fatan sai ga ya kubuta an kama kafarsa, daga zaran wani abu ya shagaltar da wannan damusar ta saki kafafun me zai faru? Zai tsaya guduwa zai ko? Idan ko bata sake kafafun ba fa tana kokuwa da shi so take ta kama makogaransa, haka ne? To shi mumini mai tsoron Allah yana daukan kansa irin wannan matsayin ne, an damki kafafunsa. Yanzu abin da ya damki kafafun nasa zai ɗauki hankali a kansa ne ya samu ya kubuta, ko ku zai attacking din makogoransa ne ya halaka shi, shikenan. Mun fahimci kwatancen ko? To shi mai tsoron Allah wannan yanayin yake, wato yana nan ranga-ranga na in between, yana tunanin zai tsira ne ya shiga aljanna ko ku laifuffukansa za su afkar da shi a cikin azabar Allah, kullum a cikin fargaba yake. To wanda yake cikin wannan fargaba tare da kwadayi, ga fargaba ga kwadayi, haka Allah ya siffanta bauta yake son a yi ta, ragabatan wa rahaba. Ana masu kwadayi na samun aljanna, ana fata, ana masu tsoro na fadawa cikin azabar Allah. To duk wanda ya hada waɗannan abubuwa guda biyu a cikin zuciyarsa wallahi zai zama taka tsantsan. Kana kwadayi ka san abin da yake cikin Allah, kuma ka san Allah din, ka san siffofin Allah, ka san Ubangiji. Mutum yana da tauhidi na sanin Allah din, ya san kudurar Ubangiji da ikonsa, kuma Allah mai wanzar da abin da ya alwashin zai wanzar ne, kuma ba wanda sai hana shi, kuma yana da yaqinin cewa kiyaman nan fa sai an je ta, ba makawa sai an je kuma sai an tsaya gaban Ubangijin kuma za a yi hisabin. sannan ayyukan mutum su ne suke determinin mutum ya samu rahamar Allah ko akasanta. To kaga kenan mutum a rayuwarsa ta duniya tunda bai kai gaci ya ga meye ya faru ba a cikin tsoro yake, dan haka kullun yana ta aikata abin da zai tabbatar masa da wannan fata da kudin shiga aljanna, shi zai ta bibiya. Kuma a bangare guda yana ta fargaba kada fa ayyukansa, dan yana ta waiwaye akan aikin nasa, yana ta waiwaye a waje kaza fa ba kaza nayi ba, na zauna lokaci kaza ban yi kaza da kaza ba, a'a yana ta waiwaye shin waɗannan ayyukan za a tattara su ne su zama tamun matsala a kiyama. Kaga ya zama to bainal khawfi war raja, tsakanin tsoro da kuma fata. To ba wanda ya zama to haka sai yake daukan kansa a matsayin gwammazar da na bada misali, an damki sawayenta tana tunanin yanzu za ta samu kubcewa ne ko kuwa za a gama kaiwa ga makogaranta a halakata. Allah ka tsirar da mu. To don haka fa yakunu bi zahirihi wa batinihi mashghulun bima huwa khaifun minhu, a dalilin haka bawa sai ya zamanto ciki da wajensa shi kan ya shagaltu ne da abun da yake tsoron sannan a zuciyarsa, bai cika zuciyarsa da wasu abubuwa na hidimar wasu ba, sa ido a kayan al'umma yaya suke gudanar da kaza, yaya suke gudanar da kaza, ko kullatansu ko gaba ko makamantan irin waɗannan ko kyashi, duk da sanya wannan a zuciyarsa ba, saboda shi kansa ya fi damun kansa. Sannan a bayyane yana ta bibiyan abin da Allah yake so wajen aikatawa da gabansa. To shine abin da ake nufi bi zahirihi wa batinihi, wato a cikin zuciyarsa e itikadinsa ya fi shagaltuwa, yana ta tunani akan muraqaba din nan da muhasaba. Sannan a bayyane yana ta dage wajen mujahada, yin ayyukan da Allah ta'ala yake so, yaga yayi aikin da aka ce yayi, la muttasi'a fihi li ghayrihi, dan haka shi yanzu babu waje da wanin sa wai zai shiga, shi babu fage inda wai zai damu da wanin sa, a ce damuwar wani ne shine a cikin zuciyarsa, mai tsaron Allah baya yin haka. Abinda nake nufi ne damuwa ba wai ka shiga kasafin mutum da aka gaza masa ba, ya zaman to ka san ya mutane a gaba annamimanci ne, a gulum abin nan gulmin giba ne, a hasada ne, a kullata ne, a kwafe ne, kaga duka waɗannan wasu abubuwa ga wasu ake yi kuma a cikin zuciya suke. To don haka malai ce fa hadha halu man ghalabahu al-khawf, wannan shi yanayi na wanda tsoron Allah ya rinjaye zuciyarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rinjaye da tsoronsa a cikin zuciyarmu, ya kuma kore mana dukkan munanan i'tikadi da kuma munanan ayyuka waɗanda za su iya bayyana a cikin gabanmu. Muna roƙon Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya sa aljanna ta zama mana makoma. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure, kuma Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum.